إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتي من البركة نرانا اللهدي يومنا 20 بقوي قوات رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد لليه دا 40 دبيو wanda kuma yake daidai da tara ga watan biyar shekara ta miladiya ta 2021 a wannan masallaci na gwallaga cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul anbiya, wanda kuma yau insha Allah shine khitamuhu misk, shine ranar karshe ta wannan shekara na wannan tafsiri. Kuma muna yi wa mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdul Kadir CON kauran Bauchi, muna masa maraba da halartar wannan majalisi namu, muna godiya matuƙa da gaske. Bismillah mana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul kace innama uhiya innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, kadai abinda ake mun wahayi da shi shine cewa lalle abun bautar ku abun bauta ne guda daya. Fahal antum muslimun, to shin ku masu miƙa wuya ne? Munasabar wannan ayar da ayar da ta gabata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah subhanahu wataala ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da al'ummar duniya cewa bai aiko shi ba sai dan ya zanto rahama ga duniya. To kuma anan Ubangiji subhanahu wataala yake bayanin tushen wannan rahama, tushen rahamar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine tabbatar da tauhidi, tabbatar da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, da kaurace ma dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi siffar wancan manzanci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda shine rahama kamar yadda muka yi bayanin ta a darussa biyu. To sannan annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya faɗi siffar wannan da'awa ta musulunci, wace ita ce shine jigon wannan da'awa, wato tauhidi, cewa tauhidi shine jigon wannan da'awa, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin kaurace ma dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba. Sannan dukkan wani mai imani dole ne ya miƙa wuya ga wannan, miƙa wuya ga tauhidi shine alamar cewa mutum ya kama hanyar samun waccan rahama da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi da ita. Shi yasa a ƙarshe ce fahal antum muslimun, shin ko za ku miƙa wuya? Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya wa mushrikai cewa abin bautarsu abin bauta ne guda ɗaya, wanda ba shi da abokin tarayya cikin bauta. Fahal antum muslimun, shin kun miƙa wuya? Za ku miƙa wuya ku bi Allah subhanahu wa ta'ala, ku yi masa da'a kamar yadda ya umarce ku, da zanto shi kadai kuke bautawa? Wannan yana nuna umarni da cewa bawa dole ne ya ikhlasi, ya tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan yana nuna cewa abinda aka gina musulunci a kansa shine tauhidi. Shi yasa da Allah ya ce innama ilahukum ilahun wahid, sai ya ce fahal antum muslimun, da ya nuna maka cewa musuluncin bawa ba zai tabbata ba, ba zai samu ginuwa ba sai akan tushe na tauhidi. A nan za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar ya taƙaita wahayi a cikin tauhidi, yace in qul innama innama yuha ilayya annama, wato kamar an takaita wahayin da Allah subhanahu wataala yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wahayi ne kawai na tauhidi. Annama ilahukum ilahun wahid, saboda innama tana nuna hasr, wato wahayin da aka yi min shine kawai ku bauta Allah shi kadai. Saboda me? Saboda tauhidi shine tushe duk sauran ayyuka na ibada, ayyuka na mu'amala, halaye masu kyau, duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin tauhidi ne. To shi yasa aka nuna cewa ita risalar ko wahayin gaba ɗaya tauhidi shine jigonsa. Don haka ko menene zai biyo daga baya ne zai shiga kuma ƙarƙashin wannan. Shi yasa aka yi amfani da innama a cikin wannan siga. Sannan kuma don a nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da masu karatu cewa asalin tushen saɓani tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sauran mutanen Makka, mushrikan Makka da aka yi ta gwagwagwa da su, a nuna musu asalin tushen saɓani shi ne tauhidi, ba wani abu ba, ba abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u ba, ba abin da ya shafi kyautatawa tsakanin mutum da mutum, kyautatawa tsakanin mutum da iyayensa da ƴaƴansa, a gaskiya da riƙon amana, duk ba wannan ne tushe ba. Dama annabi sallallahu alaihi wa sallama duk ya taso da waɗannan ɗabi'u a cikin al'ummarsa, saboda ba a taɓa samun wani saɓani tsakanin shi da su ba, don ya zama mai gaskiya, don ya zama mai amana, don ya zama mai cika alkawari, duk wannan bai kawo saɓani tsakaninsu da shi ba, bal ma ya zama abin yabo ne a wajensu, suna yaba masa, suna masa laƙabi da cewa mai gaskiya ne mai amana. Ba a fara saɓani da shi ba, aka fara takun saƙa, sai da ya ce a zo a bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai. Abubuwan da suke bautawa duk su watsar da su dawo bautar Allah shi kaɗai. To a nan ne fa suka fara wato jan layi tsakaninsu da shi, suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha lashay'un ujab, yanzu ya maida abun bauta ya zama guda ɗaya, lallai wannan abin da mamaki. To wannan shi ne abin da ya jawo rigima tsakaninsu. To shi yasa aka taƙaita wahayi gaba ɗaya a cikin tauhidi, saboda shi ne tushen rikici tsakanin kowane annabi da al'ummarsa. Ba wani annabi da al'ummarsa da ya yi rikici da suka yi rikici ba don maganar cewa su bauta wa Allah shi kadai, kada su bauta ma wani tare da shi ba. Sannan kuma abin da ya shafi tabbatar da alkiyama, asali addinin da suke kai addini na bautar wani ba Allah ba, baya nuna musu cewa akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar da suke ciki. Baya nuna musu cewa bayan ɗan adam ya mutu za a tashe shi, za a yi musu hisabi. To wannan ya sa ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da batun tabbatar da tashi bayan mutuwa da hisabi, wannan ya sa ainihin ya sa rikici tsakaninsa da su suka kiyanda da wannan maganar tashin alkiyama. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa Allah ya ce fa in tawallau, to idan suka juya baya, fa qultu, kace azantukum ala sawa, na sanar da ku da mu da ku duk muna kan abu guda wato tawari. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun, ban sani ba abinda ake muku alkawari da shi, abinda ake muku alkawari da zuwan sa nan yake kusa ko yana nesa. Innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli, Allah shi ya san maganar da kuke yin ta a bayyane. Wa ya'lamu ma taktumun, kuma yake sane da abinda kuke boyewa. Allah subhanahu wata'ala ci gaba da cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su zuwa ga tauhidi, to ya gaya musu idan suka bijire suka ce ba za su karbi wannan addini ba, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su cewa da shi da su sun raba gari, babu wani abu tsakaninsu kuma da shi, ba shi ba su, daman abinda zai hada su shine wannan tauhidi, tunda sun zabi su ci gaba da shirka, to shi ya zabi ya yi taware da su. Wannan shine azantukum ala sawa, na sanar da ku da ni da ku duk mun san abu guda shine taware. wannan yana daga cikin abinda da dama daga cikin malamai suka fassara wannan gabar azantukum ala sawa ai azantukum a'lamtukum bi bara'ati minkum na sanar da ku cewa ba ni ba ku ba ku ba ni ba kuma samun wani sulhu tsakanina da ku dukkan mu kowa ya san wannan saboda ku kun san wannan ni na san wannan daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka ce azantukum ala sawa wato na sanar da ku wannan wahayi da Allah subhanahu wataala ya yi mun da ni da ku duk mun yi tarayya a cikin abin sanin abinda wannan wahayi ya kunsa sanin abinda wannan wahayi ya zo da shi na yin imani saboda haka ba wani abu bane da ni kadai na san shi ko ni da wasu a ni da ku gaba daya duk mun san wannan wannan shine zabin az-zajjaj wajen tafsirin wannan gaba azantukum ala sawa daga cikin malamai akwai wanda suka ce azantukum ala sawa yana nufin ni da ku yanzu dukkan mu mun san abu guda shine wannan gargadin da nayi muku idan har kuka kin imani da Allah subhanahu wataala da wannan wahayin to ku jira abin da zai biyo baya na uqubar Allah subhanahu wataala da take jiran ku ko kuma azantukum ala sawa ina sanar da ku da ni da ku duk mu sani cewa akwai wata uqubar da za ta biyo baya matukar dai kun juye baya in kun yi imani a yanzu shikenan kun kubuta idan kuma kun ce ba za ku yi imani ba kun juye baya to ku sani cewa akwai wata uquba wacce Allah subhanahu wataala ya tanadar muku da ita wanda ita ce makomar dukkan wani wanda ya kafirci irin naku saboda haka idan wannan uquba ta zo ba za ku dawo kuna cewa ban sanar da ku ba ba za ku dawo kuna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir babu wani mai albishir ko mai gargadi da ya zo mana saboda haka da ilimi na da ilimin ku da yanzu abu daya ne cewa mun san cewa tauhidi shine abin ruko in kuka kauce masa to ku san cewa ga makomar ku wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun amma fa ban sani ba abinnan da ake gaya muku ake muku alkawarin zai same ku na azabar Allah ban sani ba aqaribun nan kurkusa ne abin zai same ku am ba'idun ko kuma za a dau lokaci wannan ilimin sa na ga Allah subhanahu wataala in anan duniya ne abin zai same ku ban san lokacin ba in kuma sai kun mutu to wannan ilimin sa dai yana gurin Allah subhanahu wataala abinda dai na sani shine tabbas wannan gargadi da Allah subhanahu wataala yake muku da alkawarin narko abinda na sani tabbas sai ya faru saboda haka idan har ba ku dawo kun yi imani ba to ku jira kaskanci da wulakanci da zai same ku sannan innahu ya'lamul jahra min alqawl wa ya'lamu ma taktumun Allah yana sane da maganar da kuka yi ta a bayyane yana kuma sane da abin da kuke boyewa saboda haka ku sani cewa azabar sananan za ta zo saboda me saboda ya san duk abin da kuke bayyanawa an fadi bayyana abu anan tare da cewa an ce ya san abin da kuke boyewa wanda ya san abin da kake boyewa min babi aula ya san abin da kake bayyanawa abin da kai a boye aka ce ya sani to dan menene abin da kai a bayyane ba zai sani ba to me hikimar fadar bayyanawa anan bayan an ce abin da ba yake boye ya sani saboda a lokacin da ake bayyana magana in a ce nan masallacin nan kowa zai daga miryar sa yana magana to babu shakka wani ba zai ji ta kowa ta dan uwansa ba saboda saututtuka miliyoyin mu duk zasu gauraye da juna sai da ba za mu iya gane abin da junan mu ke faɗa ba ballantana kuma ya zanto kowa yana magana ne da wani yare da ba dan uwansa ba saboda haka babu wani wanda zai riski abin da dan uwansa yake faɗa to ana so a nuna maka cewa shi Allah subhanahu wataala wannan baya rikita shi zai ji abin da duk kuke faɗa koda kowan ku zai daga miliya yana kwakwazo Allah zai ji me yake faɗa hakanan in boyewa kuka yi ma Allah subhanahu wataala zai ji abin da kuke faɗa Allah subhanahu wataala yana cewa ma 'alan rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun babu wani abin da yake kan manzo face ya isar da sako amma Allah subhanahu wataala yana sane da abin da kuke bayyanawa da abin da kuke boyewa Allah ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan kama bayyana maganarka to ka sani Allah ya san abin da yake sirri ya san abin da yafi sirri boyewa in akwai abin da yafi sirri boyewa to Allah ya san shi wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ko dai ku bayyana ko ku boye ku dai sani cewa Allah subhanahu wataala masanin abin da yake cikin zukata ne saboda haka babu wani abin da zai boyi ga Allah subhanahu wataala wannan jan hankali ne ga mu bayi da cewa mu kasance masu ikhlasi masu yi dan Allah mu tsarkake zuciyarmu domin duk abin da muka boye a ranmu Allah subhanahu wataala ya san menene shi sannan Allah ya ci gaba da cewa
wa in adari ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
الله يقول وإن أدري لعله فتنة كما من سنبا. Allah ya ce annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya fada musu ya gaya musu ya ce kuma ban sani ba wannan dan ya nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaiba ba sai abinda Allah ya sanar da shi ka gaya musu ni ban sani ba la'allahu fitnatun wala alla jinkirta muku azabar da Allah yake yi baya kama ku da laifuffukan ku gashi kuma kun cika duniya da laifi wala alla fitina ce wala alla jarraba ce wa mata'un lakum kuma dan jiyar da ku dadi ne ilahiyin zuwa wani lokaci wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu cewa tana yiwa ya zama sababi ko hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ku tsawon rai ya kuma saurara muku ya jinkirta muku har zuwa wani lokaci ba tare da kun ga sakamakon munana ayyukan da kuke yi ba wataƙila ubangiji yayi wannan ne dan ya ƙara zama fitina gare ku ya ƙara zama jarraba gare ku ayyukan ku munana su ƙara yawa babu shakka babu wata jarrabar da ta kai Allah subhanahu wataala ya bawa mutum dogon lokaci ba shi dogon zango amma ya cika shi da saban Allah wannan yafi komai zama fitina Allah subhanahu wataala ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim inna khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum azabun muhin Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru kada waɗanda suke kafirta su zaci cewa annama numli lahum khairul li anfusihim kada su zaci cewa shibtar da muke musu kada su ji cewa daga musu kafa da muke yi wani alkhairi ne khairul li anfusihim alkhairi ne ga kawunan su kada su zaci haka wannan jinkirta musu da muke ba alkhairi bane gare su innama numli lahum liyazdadu ithma muna jinkirta musu ne don su ƙara yawan laifuka babu shakka babu wato uquba da ta kai ubangiji subhanahu wataala ya ba mutum ya bawa bawa lokaci mai tsawo amma kuma ya cika wannan rayuwa ta shi da saban Allah wanda kuma zai jawo masa fushin Allah mai tsanani domin idan Allah subhanahu wataala ya jarrabe bawa a dukiyarsa ko ya jarrabe shi a lafiyarsa ko a jikinsa to in ya yarda ya karbi kaddarar Allah subhanahu wataala sai ya samu lada Allah ya bashi lada akan wannan in kuma yayi fishi bai yi hakuri da wannan kaddarar ba to za a kama shi da iya wannan laifin ne amma laifin ba zai rika hawhawa ba sabanin idan ya zanto ubangiji subhanahu wataala ya jinkirta masa ne sannan shi kuma ya ci gaba da saban Allah to kaga a laifin sa nan hawhawa yake yi shi yasa Imam Malik kamar yadda Ibn Rushd a cikin littafin Al-Bayan wa Tahsil yake cewa Imam Malik yana cewa من أشد البلاء الإملاء في المعاصي من أشد البلاء yana daga tsananin bala'i Allah subhanahu wataala ya jinkirta wa mutum a cikin saban Allah saboda haka koda addu'a za a yi wa mutum ta Allah ya bashi tsawon rai to a ce Allah ya bashi tsawon rai cikin biyar Allah cikin da'a ga Allah subhanahu wataala wannan shine babban gatansa annabi yana cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairun ku wanda ya samu tsawon rai sannan kuma aikin sa yake kaga kenan mafi sharri shine wanda ya tsawon rai kuma aikin sa ya ta muni Allah ka kiyashe mu ubangiji subhanahu wataala yace wa mata'un ilahin kuma yana saurara musu ne dan jin dadi zuwa dan lokaci kankani duk yadda shekarun mutum za su yi yawa a duniya dan lokaci kankani ne idan wa'adin sa ya gama shikenan zai koma ga Allah da shi da wanda bai taba zuwa duniya ba bambancin su shine ayyukan da suka yi in yayi ayyuka na alkhairi zai zanto rayuwarsa ta amfane shi Allah ce mata'un qalil Allah yana gaya wa kafire yace ku ji dan dadin ku amma dan kankani ne wa ma'wa thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad Allah ce sannan makomarsu ita ce jahannama tir da wannan makoma sannan Allah subhanahu wataala yace qala rabbi hukum bil haqq kace ubangiji na kai hukunci da gaskiya wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tusifun kuma ubangijin mu mai rahama shine abin neman taimako bisa ga abin da kuke sifantawa ana akwai qira'a guda biyu mashhurai akwai qala rabbi ita ce qira'ar hafs abin qira'ar hafs an asim ita ce wanda muka fi karatu da ita qala rabbi ihkum bil haqq akwai kuma sauran makaranta su rubutun karanta shi da umarni qul rabbi ihkum bil haqq qala rabbi ihkum bil haqq kace abin annabi ya ce anan Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin abinda annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada na roƙonsa da yayi da cewa yayi hukunci da gaskiya wa qur rabbi hukum bil haqq kuma anan Allah subhanahu wataala yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi yayi hukunci da gaskiya. Hukunci da gaskiya malamai sun yi bayani mabambanta. Hukunci da gaskiya suka ce hukunci da gaskiya ya roƙi Allah subhanahu wataala ya yi hukunci tsakaninsa da mutanensa ta hanyar ya saukar musu da azabar da ta cancance su, yayin da azaba ta sauka a kan wanda ya ƙaryata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, to hukunci ya riga ya tabbata, ya fahimci cewa abin da ya kure ne, kuma dukkan wani wanda yake tare da shi ya fahimci haka. Ko kuma Allah subhanahu wataala ka yi ainihin hukunci tsakanina da mutanena ta hanyar ka bani nasara a kansu, yayin da ka bani nasara a kansu za su fahimci cewa kana tare da ni. Ko kuma Allah subhanahu wataala ya yi hukunci tsakanina da mutanena da adalci, duk hukuncin Allah subhanahu wataala adalci ne. Sai dai anan abin da ake nufi da hukunci da adalci shine gaggauto da azaba mai tsanani ga waɗannan kafirai waɗanda suka bijire wa umarnin Allah subhanahu wataala, suka riƙa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Saboda haka anan hukunci da adalci annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ko da ya hukunci da adalci ta hanyar saukar musu da azaba ko ta hanyar ya bashi nasara, ko kuma yana roƙon Allah subhanahu wataala ya hukunci da adalci ta hanyar tsaurara musu da tsananta musu azaba. Irin wannan addu'a ce annabi Shu'aib alaihi salam yayi ga mutanansa, rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, da yake cewa ya ubangiji kai hukunci tsakanina da mutanena da gaskiya domin kai ne fiyayyen masu hukunci. Allah subhanahu wataala ya ansa wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tun anan duniya, yayi hukunci tsakaninsa da waɗanda suke sabani da shi, yayi hukunci tsakaninsa ta hanyar bashi nasara alhalin suna ƴan kaɗan ƴan tsirari a Badar, ya bashi nasara akan mutanen Makka, aka kashe manya-manyan waɗanda suka jagoranci cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar Abu Jahal, kamar Umayyah ibn Khalaf, kamar Utba ibn Rabi'a da ɗan uwansa Shayba ibn Rabi'a, duk aka kashe su a wannan lokaci a wannan yaƙi wanda ba da jimawa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ba da jimawa ba da hijirarsa shekara biyu rak. Allah subhanahu wataala ya wannan hukunci. Saboda haka wannan aya kamar yadda Ibn Hubaira yake cewa, kai wanda zaka roƙi Allah subhanahu wataala ya hukunci tsakaninka da abokan rigimarka ko abokan gabanka ko abokan hamayyarka, ka tabbata kana da gaskiya, ka tabbata kana da gaskiya, domin in kana da gaskiya ne zaka iya yin wannan addu'ar. Wanda yake da gaskiya shi zai ce rabbi hukum bil haqq, shi zai ce ya ubangiji kai hukunci da gaskiya. Wanda ya zanto baya da gaskiya, to ba zai nemi wannan addu'a ba. Wannan alama ce ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da gaskiya, cewa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun, kuma ubangijinmu mai rahama shine abin neman taimako, ala ma tasifun, bisa ga abin da kuke sifantawa, bisa ga irin yarfe da kuke yi min da abubuwan da kuke faɗa dangane da ni, ku ce da ni matsafi, ku ce da ni boka, ku ce da ni mawaki, ba abin da ba ku faɗa min ba, har ta kai ma wasu ku su riƙa cewa mai taɓin hankali. To wannan abin da kuke ta siffanta ni da shi, ina neman ubangijinmu da yalwatacciyar rahamarsa ya yi mana hukunci tsakanin wannan abu da kuke yi tsakanina da ku. Wannan shi ne ƙarshen wannan sura ta suratul anbiya, kuma kamar yadda muka gani sura ta ɗauko da batun annabi sallallahu alaihi wasallama da aka bashi saƙo, da kuma gaskiyar saƙon da aka bashi, da yadda ya sha fama da ainihin kafirai wajen yaga cewa sun karɓi wannan saƙo nashi, da kuma Allah ya kwantar da hankalinsa ya lallashe shi ta hanyar bashi labarurruka daban-daban na annabawa daban-daban. Fada ƙarshe Allah subhanahu wataala ya rufe surar da cewa idan dai har sun ki karɓar wannan abin da ka zo da shi, to ka roƙe mu, mu kuma mu yi hukunci tsakaninmu da kai da su, sawa'un hukuncin ya zo nan kurkusa ko kuma ya kasance a nesa. Alhamdulillah, da wannan ne muka kawo ƙarshen tafsirinmu na wannan sura, kuma shi ne ya kawo ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya, muna ƙara gode masa bisa ga ni'imar rayuwa da lafiya da ainihin zaman lafiya da ya bamu, har muka samu halartar wannan wata mai albarka, kuma muka samu halartar wannan majalisai da muka yi guda 27 a cikin wannan masallaci a wannan jiha mai albarka. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya bisa ga ni'imominsa masu yawa waɗanda ba za su yanke ba, godiyar mu ma gare shi ba za ta ƙare ba. Sannan muna godiya har ila yau ga ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna waɗanda su reshen jihar Bauchi, waɗanda su ne suka ɗauki ɗawainiyar wannan aiki da wannan shirya wannan wa'azi ko kuma wannan tafsiri a duk shekara ƙarƙashin shugabancin Barista Garba Hassan. Muna musu godiya matuƙa da gaske. Allah subhanahu wataala ya ƙara musu jagoranci, Allah ya musu jagoranci. Kamar yadda muke godiya ga ita uwar ƙungiya ta ƙasa gaba ɗaya, wacce ita ce ainihin take ƙoƙarin koyaushe ta ƙara sanya sauran rassa na wannan ƙungiya su kasance masu hidimtawa al'umma ta fuskar ilmantarwa da kuma taimakon agaji da kai da kai. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Hakanan muna godiya ta musamman ga kwamitin tafsiri da ainihin mambobinsa ƙarƙashin jagorancin sardaunan Misau Alhaji Ahmad Ilyasu da kuma shugaban limamin wannan masallaci Sheikh Ibrahim Idris. Muna musu godiya bisa ga ɗawainiya da suka sha fama da ita wajen ganin cewa an yi nasarar wannan aiki ko wannan tafsiri. Muna godiya Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Ubangiji subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizaninsu. Kamar yadda muke godiya ga gwamnatin jihar Bauchi, wacce a koyaushe take tallafawa irin wurare irin waɗannan da wasu al'amura na musulmi wanda suka shafi addininsu da rayuwarsu, take shiga ta sa hannu wajen ta taimaka musu. Muna godiya gare su. Allah subhanahu wataala ya ba su ƙarfin gwiwa, ya ba su haƙuri, kuma ya tallafa musu a cikin abin da suke yi na mulkin jama'a. Idan suka fara lafiya, Allah subhanahu wataala ya sa su kama lafiya. Kamar yadda muna godiya har ila yau ga masarautar Bauchi da ita ma koyaushe take ba mu goyon baya ƙwarai da gaske. Mukan ziyarci shi mai girma mai martaba sarki, kuma yakan karɓe mu hannu biyu tare da kyakkyawar addu'a da yake mana. Muna masa kyakkyawar addu'a. Allah subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya. Ubangiji subhanahu wataala ya ba da ainihin ƙarfin hali da za a juriya da haƙuri da shugabanci na al'umma. Hakanan muna godiya ga mai masaukin baƙi wanda koyaushe shi yake tare-tare da baƙinmu da suke zuwa da mu kanmu a wannan jiha, shi ne Alhaji Umar Yami. Allah subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya, ya albarkaci zurriyarsa. Hakanan ba za mu manta da 'yan agaji ba, 'yan agaji na jama'atu Izalatul Bid'a da kuma sauran 'yan agaji da suke kawo musu tallafi. Allah subhanahu wataala ya musu sakayya. Ubangiji subhanahu wataala ya ainihin sa wannan ayyuka da suke a cikin mizaninsu. Kamar yadda ba za mu manta da jami'an tsaro ba, daga 'yan sanda da jami'an DSS waɗanda su ma mun sani ba mu sani ba suna aikinsu wajen su ga cewa an samu zaman lafiya. Irin waɗannan tarurruka da ake yi a ko'ina a cikin wannan jiha suna sa ido su ga cewa ba a samu wani abin da zai kawo ta mutsi ba ko ya tada hankali. Muna musu godiya ƙwarai da gaske. Muna musu fatan alkhairi a cikin ayyukansu. Kamar yadda muke godiya har ila yau ga tashoshi waɗanda na watsa labarai waɗanda suka ɗauki ragamar isar da wannan saƙo zuwa ga mutane al'ummu masu yawa, ba a cikin Bauchi ba, ba a Najeriya kaɗai ba, har ma a ƙasashen maƙota. Muna musu godiya ƙwarai da gaske da fatan alkhairi wanda suke suke kan gaba wajen wannan aiki, kamar tashar Sunna TV a ƙarƙashin jagorancin Dr. Ibrahim Dasina. Muna musu addu'a da fatan alkhairi. Sannan akwai wasu tashoshi wanda babu laifi su ma mu ambace su domin musu addu'a, musu fatan alkhairi. Akwai Africa TV 3 wanda su ma sun yi wannan aiki ƙarƙashin tallafin kamfanin Shenzhen Global Company. Su ma muna musu addu'a da fatan alkhairi. Akwai tashar Wisal Hausa TV, su ma hakanan muna musu fatan alkhairi. Akwai har ila yau NTA Kano wanda shi ma kamfanin Shenzhen Global Company su ne suka ɗauki nauyin wannan sa wannan karatu. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Aminci Radio a Kano wanda Sautul Haq da kuma Alhaji Kabiru Sugungum suka ɗauki nauyin sa wannan karatu. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Arewa FM 93 a Kano, 93.1 a Kano, su ma sautul haq su suka dauki nauyin sa wannan karatu, muna musu fatan alkhairi. Akwai Rahama FM 97.3 a Kano, su ma muna musu fatan alkhairi, shi ma wannan sautul haq su suka dauki nauyin karatun wannan. Akwai Garanti FM 94.7 a Kano, wanda kamfanin Shenzhen Global Company suka dauki nauyin sa karatun nan. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, ya biya su da aljanna. Hakanan a ila yau akwai Rahama FM wanda Alhaji Muhammad Dikko Abdul Aziz ya dau nauyi, wanda shi ma ake sa shi a wani lokaci na musamman, shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya. Hakanan a jihar Jagawa akwai Andaza FM 93.5 wanda su shi kuma Alhaji Abdul Qadir Isawa ya dauki nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi, ya biya su da gidan aljanna. Hakanan akwai Horizon FM 100.5 su ma a Jigawa, wanda kamfanin Dagira Alternative Medical Care suka dauki nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Companion FM 104.5 su kuma wanda Muntasara Global Concept suka dauki nauyi a Katsina, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai Vision FM ta Katsina, ita ma wanda Aldusur Petroleum da wani bawan Allah suka dau nauyi, su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai Global FM a Bauchi, wanda su ma suka dauki taritaran yada wannan karatu, su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai Ray Power, ita ma a nan cikin garin Bauchi. Hakanan akwai BRC FM Jama'are, wanda mai girma danejin Jama'are Alhaji Ismail Yarima ya dau nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Atap FM Bauchi, na ji haka kike kiranta ko to suma muna musu addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai jihar Borno, akwai Dandalkura 98.9 wanda suma kamfanin Dagira Alternative Medical Care su suka dauki nauyi. Hakanan akwai BRTB FM 95.3 Maiduguri, wanda shi ma kamfanin Dagira Alternative Medical Care suka dauki nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai Alheri FM Azaria, wanda abinan kwamitin Alhawariyun suka dauki nauyi, jihar Kaduna. Akwai Radio Zamfara, wanda shi kuma Alhaji Abubakar Aliyu dan madamin Maradon shi ya dauki nauyi, shi ma Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai Jewel FM a Gombe, ita ma muna addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai Kefi FM a Nasarawa, su ma wanda Garba Karfe Investment ya dauki nauyi, shi ma Allah ya saka musu da alkhairi, su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Falaku FM a Yola, wanda Iya Abbas Foundation suka dauki nauyi, Adamawa, Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai Zamzam FM Tasawa a cikin Jamhuriyar Niger, wanda Alhaji Rabi Isa Sheda ya dauki nauyi, shi ma Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai AM FM AMA ko AMA FM shi kuma a Maradi can Jamhuriyar Niger, su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Alheri FM ita ma a Maradi a Jamhuriyar Niger, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Nagarta ita ma a Maradi a Jamhuriyar Niger, su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan akwai Shukura FM mai tamai ko mata mai, haka mata mai, wanda Alhaji Kabiru Dagazu ya dauki nauyi, shi ma Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan kuma a cikin Jamhuriyar Benin Cotonou Benin Republic akwai akwai Muryar Musulunci, wanda suke sawa har kusan sau biyu, su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Hakanan Agadez a Niger akwai Nomade FM, su ma suna sa wannan karatu tun daga farkon azumi har zuwa ƙarshen azumi, su ma muna musu fatan alkhairi. Wanene shi kuma. Hakanan akwai Azman Iya, wanda su ma sun dauki nauyin karatun a aminci, su ma Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. ubangiji ya biya dukkan waɗanda suka taimaka ma wannan kokari da ake yi da duk wanda suke taimako waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba Allah subhanahu wataala ya biya su da lada ubangiji subhanahu wataala ya sa musu a mizani waɗanda suka taso daga garuruwa daban-daban wajen bauchi suka zo domin rufe wannan tafsiri Allah subhanahu wataala ya saka musu kuma ya mai da su gida lafiya muna yi wa kasar mu addu'a Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya abubuwan da suka dame mu da wannan tashi-tashin hankula da ake fama da su ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana agaji ubangiji yayi mana abin da ya dame mu Allah ya kama hannayen shugabannin mu zuwa ga dukkan abin da ke maslaha gare mu ubangiji subhanahu wataala ya datar da su ga abin da zai faranta wa al'ummar su rai Allah subhanahu wataala ya dora digadigan su akan hanyoyin tsira ubangiji subhanahu wataala ya iya mana abin da yafi karfin mu Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasan mu waɗanda suke kokarin zagon kasa da kokarin tada ya mutsi a kasan nan Allah ya mana maganin su Allah ya dawo da mu kan hanyar sa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول أبدا كي بسكول قلوم مستارا وصلة كيوم وطنان كي سكاوا نجيها الوشي ملاقب يا أم بولس نجيها الوشي كيدوي سكاوا
ما شاء الله
to yanzu abin da ya rage abuwa ne guda uku farko muna da godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo
tsayan gana fita
lokaci
da ya ga
wannan tafsiri
ina ce duk masu gabo
wannan shine tafsiri karo na 10 da malam yayi a wannan jihar ba tare da fata lokaci ba za mu so masu jawabi idan ne banda mai girma gauna su takaita dan abin ya zanto ya shiga cikin abin da za mu watsa a iyalokin da aka gidan da yewa wannan tasiri.
A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam alhamdulillahi allazi khalaqa al insana wa allamahu ma lam ya'lam assalamu alaikum ya jama'atul muslimin kamar yadda aka gabatar wato a matsayina na chairman na tsara wannan tafsiri na wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi zan takaita da farko ina godiya ga Allah ina ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda shugaba na jiha yace da ya ba mu Dr. Muhammad Sani Umar PGL Lemo ba tare da wato kosawa akan gayyata da muke masa kamar yadda aka faɗa yau shekara 10 kenan to ba mu da wani abin da zamu bashi ba wani abin da zamu saka masa sakayyarsa tana wurin Ubangiji to sai dai ina so in sake nana ta kira wanda ne a bude wannan tafsiri cewa mu yi wa kanmu adalci mu yi wa malaman mu adalci yi wa kanmu adalci shine amfani da abin da muka saurara wajen aiki da shi don taimakawa kanmu da kanmu sannan yi wa malaman na adalci malaman sunna ilin su Dr. Umar Rijal Lemo da sauran malaman mu na sunna duk abin da muka aikata mun taimaki kanmu mun taimake su don ladan zai yi feshi ya same su duk abin da kai akan wani ya karantar da kai to ka tabbata cewa ladan da ka samu shi ma yana samu addinin musulunci ba mai samun kamisho kamar malamin sunna don duk abin da ya karantar yana da lada a ciki to saboda haka adalci na biyu da nake so mu yi wa malaman mu musamman shi doctor da sauran doktoci da muke da su alhamdulillah an yi karatu ana kai shine mu bi su da addu'a na alheri don su samu kwarin gwiwa da cikakken lafiya da za su cigaba da wannan aiki na alheri saboda in kuka lura mutane suna aiko da sakonni na ataya su addu'a ataya su addu'a ataya su su ma malaman suna bukatan addu'a addu'a na alheri Allah kuma ya sa su rinka yi don Allah
amin
don duk abin da kai ba don Allah ba ya zama aikin banza to wannan shine nake so mu yi musu wannan adalci in mun yi aiki da shi mu bi su da addu'a kowane lokaci kamar yadda muke son kanmu muke yi wa kawunan mu addu'a to mu bi su da addu'a sannan addu'a wa shugabanni kamar yadda aka gabatar ni na san mai girma gwamnatin jihar Bauchi, na san irin kokarinsa, na san jajircewansa akan ya ga abubuwa sun tafi yadda ya kamata. Malamai sun sha gaya mana anan addu'a za mu rinka yi wa shugabanni ba la'anta ba. In muka la'ance su abubuwa suka lalace, to ku tabbata cewa abubuwan gaba ɗaya duk da mu za su lalace, wanda ba ma fatan haka. Saboda haka mai girma gwamna, muna godiya kwarai da gaske da ka amsa gayyatarmu a matsayinmu na kwamishin tafsiri, kuma mun yi farin ciki kwarai. Allah ya sa ka gama lafiya. Allah ya sa ka gama lafiya. A doktor a gurguje da Allah, ina so ni yi wani neman taimako. Abubuwanmu na musulmai sun tabarbare musamman akan mu'amala. Mu'amalarmu fa ta kai ta wuce babban wani tunani, ta shiga halaka. Ba wanda za ka yi mu'amala da shi doctor yanzu tsakanin musulmi da musulmi ne, musulmi da ba, wanda ba musulmi ba ne, ranka bai ɓaci ba. To abubuwan da suke tabarbarewa a ƙasar nan ake ta mamakin ya yake faruwa, wannan alamari yana ciki. Ba yadda za ka yi ka yi mu'amala da mutum ranka bai ɓaci ba, shi ma kuma in yi mu'amala da wani ransa zai ɓaci. To saboda haka ina so a majalisi irin wannan na tafsiri ne, in Allah ya kai ka gida lafiya, wata semina ne, kowane forum da ka samu dama da sauran malamanmu na sunna, don Allah a ja hankalin musulmai, lalle mu inganta mu'amala. Akwai matsala sosai, Allah ya taimake mu. To kuma a ƙarshe, shi mai mana tafsiri na safe, Malam Muhammad Suleiman Babangida Jahun, Allah ya ƙara masa lafiya. Allah ya ƙara masa lafiya. Wannan bawan Allah yau kusan shekara 40 muke tafsirin shi. 1982 muka fara tafsiri a tsofin masallaci, kuma har yanzu Allah ya bashi lafiya, bai taɓa ƙetarewa ba in banda bara corona. To amma kuma yanzu in shekara ta zo, shi yasa nake muku kusan shekara 40. 1982 next year ya cika shekara 40 yana mana tabina. Allah ya taimake shi, Allah ya bashi lafiya, ya ƙara masa lafiya. Kuma gobe in Allah ya kai mu a tafsirin asuba, shi ma zai rufe nasa karatun. Allah ya taimake mu baki daya, ya sa mu gama lafiya kamar yadda muka saba a nan duniya. Allah ka hada mu a aljannar firdausi, ka sa muna makwabtaka da manzonka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kai tsaye abu nan na kusa na karshe shine zan gayyaci babanmu limamin masallaci kuma shugaban kungiyar jama'atu zatul bidia wa kafatu sunna na Bauchi local government. Ba zan ce takaita ba, dan na san baya takaitawa. A dan na san yana takaitawa kai.
To a'udhu bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Bayan gaisuwa ta musulunci a madadin ni kaina da wannan masallaci mai albarka, da jama'an da suke sallah a wannan masallaci, da ƴan uwa musulmai na garin Bauchi ga baki daya, muna gabatar da godiyarmu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, da ya bamu rai da lafiya bana mun ci gaba da karatu da salloli a wannan masallaci a cikin wannan wata mai alfarma kamar yadda aka saba, wanda ba raba mu samu wannan dama ba. Na biyu, ina gabatar da godiya ta musamman ga malamanmu waɗanda suka gabatar mana da wannan karatu, musamman shi Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo, wanda yake barin muhallinsa ya zo ya zauna. Yau kusan kwanansa 30 ba ɗaya, gobe ne zai cika kwana 30. Don mun yi waya da shi, za ka samu zuwa? Ya ce insha Allah ran Litini zai zo. To kuma gobe ne Litini ko?
Insha Allah.
To ina jin ya zama kwana 30 kenan a garin nan. Don haka muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi wajen karantar da mu da yayi. Na uku shine nasiha gare mu kamar yadda ɗan uwana yayi, cewa abinda malam ya karantar da mu din nan ba wai mu taru mu ji karatu mu ji abin mamaki mu yi kabbara mu tashi ba. Abin ya zama ya shiga zuciyarmu mun yi aiki da shi. Don jiya malam ya nanata, ba jiya ba, tun shekaran jiya yake ta nanata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. yayi yabi yayi yabi yayi ya mana bayanai da hadisi da komai nace wato mu zama mutane masu rahama mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yan uwa musulmai wallahi in muka saki wannan hanya zamu bata mu yi kokari mu yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yan uwan mu da suke daji suke fashi da makami suke kidnapping suke satan mutane da kudin fansa da wane ne to muna kira gare su ji tsoron Allah wallahi tallahi jahilci ba hujja bane a wurin Allah gobe kiyama don wai cewa ba karantar da kai ba ba aika zaka zaba shi zaka ki abin da kaga dama to zaka je ka dawo ma autun jahannama don haka muna kira gare ku ji tsoron Allah ku tuba tun kuna da sauran rayuwa ku gyara ayyukan ku ku zo mu gudu tare mu tsira tare kuma a ƙarshe ina gode wa kwamitin tafsiri da wannan tsari da suka yi da kokarin da suka yi har aka gabatar da wannan karatu lafiya aka kare shi lafiya muna godiya ma Allah akan wannan na ƙarshen ƙarshe shine muna fatan duk waɗanda suka zo daga nesa kaman ƴan uwanmu da suke Kano suka zo don mallan su ga yadda karatu tukan nan suke tafiya kuma alhamdulillah sun zo tun shekaran jiya da jiya wasu sun zo daga Barno wasu sun zo daga Jigawa wasu sun zo daga Katsina Sokoto duk muna nan tare da su anan mun san waɗansu wasu ba mu san su ba don haka muna musu fatan alkhairi muna fata Allah madaukakin sarki ya maida kowa gida lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah kara lafiya malam ubangiji Allah kiyaye mana kai abun karshe ko abu na karshe shine jawabin mai girma gwamna amma gabanin jawabi kamar da kuke gani a gaban mu waɗannan alqur'ane ne fassaran alqur'ane ko kuma tafsirin alqur'ani karo na farko a yaren Hausa a cikin mujalladi 6 da duk abin da ya gabata tarjuma ne ta ma'anonin alqur'ani kamar yadda mai martaba sarkin Bauchi yake cewa wannan mutum ya karanta shi sai ma sai ya koma mai tafsiri saboda ga an fassara ayar ga an yi bayanin abin da ke da alaka da ita na fiqhu na hadisi da kuma abin da ke alaka da ita na tarihi duk a yaren Hausa cikin mujalladi 6 wanda wannan tafsiri mai girma gwamna bane ya fito kuma marubucin sa shine malamin mu Dr. Muhammad Salih Umari wannan abun ban sha'awa shine wannan tafsiri daga fitowarsa da wata guda ya shiga gasar littafin da aka fassara a duniya yayin da ya ci na farko a matsayin littafin da ya zamanto ya fassaro fassara mafi kyau da inganci a gasar da sarkin Qatar Hamad bin Jassim Hadi Muhammad ibn Isa ko a shek yake gabatarwa wanda alhamdulillahi wannan littafi har malamin mu ya riga ya karbi certificate din a matsayin wanda kuma ba wannan ba shi ne farko ba ga malamin mu a lokacin da malamin mu ya rubuta masters din sa shine wanda ya karbi kyautar masters da yafi kowanne kyau a yankin Madina gwamnatin Madina a wancan lokaci Allah ya ji kansa ya ga yace malamin ya bashi kyauta ta musamman mai girma gwamna malaminmu yana da rubuce-rubuce da larabci da Hausa wasu an fassara zuwa Turanci wasu sun kai girman wannan mujalladi 6 na larabci kuma za mu iya cewa babu wani dan Bahaushe wanda yake da littafansa ke yawo da larabci a kasashen duniya kamar namu fatan mu Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya ya kara masa ikhlasi mai girma gwamna malam yana so ya mika wannan tafsiri gare ka a matsayin kofi na musamman dada masu kyamara suka ce a dan taimake su mai girma gwamna bisa alfarmarka aka ce hatta ƴan tawagar da suka rakoka malam ya ce a basu za mu gayyaci ban san protocol ba chairman na party Alhaji Hamza Koshe PDP chairman zai zo ya karbi nasa coffee shi ma tare da mai girma gwamna na bismillah masu dauke sai deputy speaker honorable Kauli bismillah now chief of staff shugaban ma'aikatan gidan gwamnati Dr. Laden Shehu shi ma mai gwamnati a bashi
jazakumullah
yes sir thank you to sai kuma shi fa abokin malamai ne tuntuni mun riga mun bashi eh to yanzu abin da ya rage shine jawabi daga mai girma gwamnatin jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir kauran Bauchi fale tafaddal mashkuran ma'jura aka masa alarma
a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan gaba a wannan wata na rahama kuma muka zo wannan masallaci mai albarka muka samu malamai wasu iyayenmu wasu yayunmu wasu kuma kannanmu da yayanmu muna godiya na musamman majami'ai da suka kawo wannan kuduri wanda aka fara shi shekara 10 da suka wuce wanda Allah ya sa muka gayyato dan uwanmu daga Kano kuma yanzu dai muna gaya mutanen Kano ya zama dan Bauchi shi Dr. Muhammad Sani Region Lemo kowa ya san shi musamman ma mu da muka tashi kwanakin nan muke kokarin kwanakin nan ba kuma mutun ne mai saukin kai mai himma wajen istihadi kuma muna alfahari da sauran ƴaƴanmu irin su Dr. Disina wanda muka sani tun suna yara suka taso suna bin bayan su muna alfahari da malamin mu Malam Ibrahim da sauran jami'an wannan masallaci inda suka inganta wato tarbiya na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen inganta musulunci da musulmai kuma wannan gayyata da kuka mana mun gode kwarai a madadin kaina da gwamnatin jihar Bauchi da jami'ai da dukkan mu wanda muke tafiya da na PDP da na APC wanda ba bambanci bisa irin wannan karramawa da kuka mana wannan littattafai da kuka wallafa kuka bamu insha Allah za mu yi kokari mu ma mai nazari mu ga cewa ko zuwa wani shekar Karshe kana za mu fara tafsiri. Muna godiya malam. A gaskiya godiya ta ba za ta misaltu ba. Wa mutane da suke hidima a nan ga shugaban Izala na Bauchi kuma ga shugaba yayana kuma takwarana wajen neman gwamna. Kuma saddaunan misau mutum ne da ya dade yana irin wannan hidima. Allah ya saka maka da alheri. Allah ya saka muku duka da alheri. Kuma mu ma a matsayin mu na gwamnati za mu iya gurgurdun abin da za mu iya mu ga cewa mun ba da tallafi wa mutane da suke hidima wa addini wanda nauyi ne yanzu ta halaka a kanmu a matsayin jagoranci na siyasa suke dauke mana su suke yi. Actually su ne shugabanni kuma abubuwa da suke faruwa a Najeriya na ji dadin an gargadi da Malam Ibrahim yayi da shi kuma shugaban Izala gaba daya na Bauchi wato ya kamata musulmai su yi kokari su dinga hada kai ba sai kawai taro ba koda nera ne aka tara anan in gobe ma aka tara nera to ba a gaskiya malaman mu za su yi mutunci kuma za mu yi hidima ma musulunci ba tare da sai mun je zauren kowa ba don wannan shugabanci da kuma shi kansa samun abin duniya na wani lokaci ne yakan zo ya wuce ne saboda haka naji dadin wannan abinda aka fadi anan wanda aka mana gargadi kuma mun san malam shi kansa dai mallafa wayansu littattafai akan irin wannan yana zai kasance musulunci za ta yi karfi a hada kai kuma abubuwan da yake faruwa na bangaranci na ta'addanci a gaskiya ƴan uwanmu musulmai suna ciki tsundum ya kamata a dada mana gargadi mu ma yan siyasa muna jin gargadin da suke kuke mana mu ji tsoron Allah mu kawo da bambance bambance mu san cewa dukiyar al'umma a hannunmu da aka ba mu mu yi amfani da su mu yi aiki mai yawa da kuɗi kaɗan shi yasa muke ba da hakuri wa mutanen Bauchi da al'umman Najeriya gaba daya irin yanda muka zo a wani ƙarni yanda akwai ƙarancin abubuwan shiga amma za mu yi kokarinmu mu ga cewa ba mu ba ku kunya ba kuma idan akwai wani wanda baya jin daɗi ai hakuri abun ne in dan buyi yawa baya jin mai Allah ya saka da alheri malam zuwanka nan muna jin daɗi kwarai da gaske muna jin daɗi kwarai da gaske muna jin daɗi kwarai da gaske Allah ya saka maka da alheri kuma iya gurgudo za mu tattauna insha Allah mu ga yanda za mu taimaka maka ka kafa kungiya na musamman ba ka zo kawai kai karatu ka tafi ba amma mu yi abu na dindindin inda za ka establishing center ba a Kano ba a Bauchi Allah mun gode Allah ya saka da alheri
to jama'a Allah ya tabbatar
amin
Allah ya tabbatar
amin
Allah ya tabbatar
amin